sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 7 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baballe da kani labarai.
Yan sanda a kasar Jamus sun kama mutane da dama waɗanda ake zargi da yunkurin kifar da gwamnati. Sojojin Rasha sun kai hari a yankuna da dama na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuka da kuma manyan bindigogi inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu da dama. Kasar China ta ba da sanarwa wani gagarumin sauyi a tsauraran matakanta na daƙile yaduwar cutar COVID-19 tun bayan barkewar annobar shekaru uku da suka gabata.
Tokarin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa rundunar mayakan saman Najeriya ta hallaka wasu gaggan 'yan bindiga akalla 7 a dazukan Kaduna, sai dai wasu na cewa
duk wanda aka koro daga dajin birnin Gwari ko ainihin dajin Kwantagora za ka isko ya tare gabacin Sokoto.
A jamhuriyar Nijar ma an damke wasu 'yan bindigar Najeriya da ke ɓuya a can bayan wani samami biyo bayan tafka ta asar da suka yi ta yi.
Kuma wanda yake da duke idan ya ki jabari su fe da kayan shi za su amfani da wayannan makamai da ke gare su su bige shi, in ma ya kama su kashe shi sai su kashe shi.
Za kuma a ji cewa rundunar sojin Najeriya na ci gaba da samar da abubuwan more rayuwa ma al'ummomin kasar saboda ƙara danƙon zumunci tsakanin su. Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Yalkaya ke gabatarwa. Za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zaman a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Dubban 'yan sanda a Jamus sun kai samami a galibin sassan kasar kan wasu da ake zargin masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya waɗanda ake zargin sun yi yunkurin kifar da gwamnatin kasar. Jami'an sun ce suna tsare da mutum 25. Masu gabatar da kara na gwamnatin tarayyar Jamus sun ce wasu jami'ai 3,000 ne suka gudanar da bincike a wurare 130 a cikin jihohi 11 daga cikin jihohi 16 na Jamus kan masu bin kungiyar da ake kira Rich Citizens. Wasu mambobin kungiyar sun yi watsi da kundin tsarin mulkin Jamus bayan yakin da kasar ta fuskanta, kuma tare da yin kira da a rushe gwamnati. Ministan Shari'a na kasar Marco Buchmann ya bayyana samaman a matsayin aikin yaki da ta'addanci. Ya ƙara da cewa mai yiwuwa waɗanda ake zargin sun shirya kai hari da makamai akan ma'aikatan kasar. Masu gabatar da ƙara sun ce ana kuma tsare da wasu ƙarin mutane uku, ciki har da wani ɗan ƙasar Rasha, waɗanda ake zargi da goyon bayan ƙungiyar baya ga mutum 27 da ake bincikensu. Jami'an sun faɗa yau Laraba cewa sojojin Rasha sun kai hari a yankuna da dama na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuka ƙirar kamikaze da kuma manyan bindigogi inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu da dama, yayin da ake ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a gabashin ƙasar kwana guda bayan da Moscow ta zargi Kiev da kai hari filin jirgin sama a cikin ƙasar Rasha. A Kherson, sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a yankin sau 51 a jiya Talata inda suka kashe mutane biyu, inji Yaroslav Yanushevich, shugaban hukumar sojin yankin ya faɗa a yau 7 ga watan Disamba. Gwamnan Dnipropetrovsk Valentina Razinshenko ya ce sojojin Ukraine sun lalata dukkan jiragen Rasha marasa matuka a harin da aka kai cikin dare. Ya ce har-haren da Rasha ta kai kan gundumar Nikopol da birnin sun yi sanadin lalata bututun iskar gas da gidaje da kuma gine-ginen gonaki, amma babu wanda ya jikkata.
An jima kaɗan, Baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda jiragen yakin ƙasar suka shiga auna wasu wuraren ɓuyar gaggan 'yan bindiga da mabiyansu a dazukan jihar Kaduna, inda suka kashe shugabannin 'yan bindiga aƙalla 7. Sai dai akwai masu fargabar cewa saura za su gudu zuwa shiyar Sokoto da Zamfara. Hassan Maina kaina gare ka.
Hare-haren da jiragen yakin sojojin saman Najeriya dake aiki a rundunar Operation Wild Punch ke kaiwa sun kai mummunan farmaki a makwayar ƴan ta'adda dake karamar kumar giwa. Farmakin kuma da aka tabbatar da ya samu nasara sosai. A dai wannan farmaki, kimanin jigajigan ƴan bindiga bakwai ne aka sheke su da suka haɗar da Jibrin Gurgu, Isa Joro da Tambuwal, dukkaninsu ƴan asalin jihar Zamfara. Sauran ƴan bindigar da sojojin saman suka hallaka su ne Notibala, Yunusa da Burti, wanda na hannun daman hatsaribin ɗan bindigan nan ne da ake neman ruwa a Jallo, wato Haladu Buhari Yadi. Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Edward Gabquet, wanda ya tabbatar mana da wannan labari, ya ce jiragen yakin nasu har yanzu na can na ci gaba da babbake sansanoni daban-daban na ƴan bindiga daɗin. Masu sharhi kan sha'anin tsaro a Kaduna, irinsu Major Bashir Garma mai ritaya, tuni suka nuna gamsuwa da kokarin sojojin saman Najeriya.
Wannan namijin kokari da sojojin sama na Najeriya sa'an da suke samu akan wayannan mabannata, muna murna da kokarin da suke yi. Su ci gaba da wannan kokari, namijin kokari, kuma muna ƙara kira ga mutanen da ke wayannan area din wanda suke wannan wuraren, don Allah a ci gaba da haɗin kai, ana bada intelligence report yanda za a iya ci gaba a samu a murkushe wayannan mutane da suka addabi kowa da kowa a wannan jinai.
Mai bibiyar al'amuran tsaro a shiyar arewa maso yammacin Najeriya, Basharu Altine Guyawa Isa, da ya ce ya gamsu da yadda ake fatattakar ƴan bindigar a Kaduna, amma ya ce hakan na jazawa gabashin Sokoto ƙarin matsaloli.
A wato gaskiya ne ana samun nasara cikin Kaduna, domin kaga ko ga shahin ainihin gwamnatin jihar Kaduna, kana ganin irin nasarorin da ake samu ana rubutawa kuma ana wallafawa ko ba ka Kaduna. Sannan nan wajen dajin ainihin Kwantagora wajen Dogoge nan gada zai makwanan baya an ce an kashe su sun yi 500, amma dai munan gabashin Sokoto yana tabbatar maka babu wani al'amari wanda aka yi wanda an faɗa da ƴan bindiga. Hasali ma yana tabbatar maka cewa wato sun miƙe ƙafafunsu duk wanda aka koro daga dajin birnin Gwari ko ainihin dajin Kwantagora, zaka isko ya tare gabashin Sokoto.
Ko a dazu-dazun nan, sai da kwamishinan harkokin tsaro a jihar Kaduna Mr. Samuel Arwan ya fidda sanarwa inda ke cewar sojojin saman Najeriya na can na ci gaba da babbake sansanonin ƴan ta'adda a kana hukumomin giwa cikin da birnin Gwari. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kwa gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baballe da ci gaban labaran duniya.
Yau Laraba, kasar China ta ba da sanarwa wani gagarumin sauyi a sauraron matakanta na daƙile yaduwar cutar COVID tun bayan barkewar annobar shekaru uku da suka gabata, inda ta sassauta dokokin hana yaduwar kwayar cutar wacce ta yi lahani ga ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya, ta kuma janyo zanga-zanga. Sassauta dokokin waɗanda suka haɗa da ƙyale mutane da suka kamu da cutar mara tsanani ko kuma babu alamomin cutar su killace kansu a gida, da kuma dakatar da yin gwaji ga mutane da ke balaguro a cikin ƙasar, wanda wata babbar alama ce na nuna cewa Beijing tana shirya mutanenta biliyan 1.4 don rayuwa tare da cutar. Duk da cewa mafi yawancin iyakokinta sun kasance a rufe, ‘yan kasar sun yi murna da fatan sauyin zai sa China a hankali ta sake dawowa cikin duniya shekaru uku bayan barkewar cutar a tsakiyar birnin Wuhan. Nan da nan sanarwar ta zama batu da aka fi dubawa a dandalin Weibo na China, inda mutane da yawa ke murna da fatan yin balaguro, ko da yake wasu suna nuna damuwa game da yiwuwar kamuwa da cutar. Sanata Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat ya doki abokin hamayyarsa na jam'iyyar Republican Herschel Walker a zaben jihar Georgia zagaye na biyu a jiya Talata, lamarin da ya tabbatar wa 'yan jam'iyyar Democrat samun rinjaye a majalisar dattawa na sauran wa'adin shugaba Joe Biden a yanzu, yayin da Warnock ya samu nasara a zagaye na biyu a cikin shekaru masu yawa. ‘Yan Democrat za su samu rinjaye na kujeru 51-49 na majalisar dattawa, inda suka samu ƙarin kujera ɗaya daga yadda ake yanzu na 50-50 tare da nasarar John Fetterman na jihar Pennsylvania.
To gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka dusa yanda jami'an tsaro suka kama akalla 13 daga cikin wasu yan bindigar Najeriya da ke fakewa a kasar bayan wani samaman da aka kai mabuyar su daga Agadez ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton.
Jami'an tsaron ɗan sanda sun kama gungun wasu 'yan bindiga waɗanda suka fito daga makwabciya tarayyar Najeriya. 'Yan bindigar su 13 tare da manyan makamai sun shiga hannu ne bayan sumaman da jami'an tsaro suka kai a maɓoyarsu a ƙarƙashin wani sabon lalan magance matsalolin tsaron da ake ƙoƙarin samarwa a Nijar. Harimar Tan Muktar, babban alkali mai shigar da ƙara a Agadez.
Wannan mutane da kuka ga jami'an tsaro sun kama su ne wanda nan da wani lokaci wata biyu wata uku da suka wuce baya suke zauwa cikin garin Agadez suna ataken mutane. Suna da makamai wanda kuka ga an nuna akwai wukaye gare su, akwai adda da duka sauran abubuwa wanda suna amfani da su suna amshi dukiyar mutane. Kuma wanda yake da duke idan ya ki ya bari su tafi da kayan shi za su amfani da wayannan makamai da ke gare su su bige shi, in ma ya kama su kashe shi sai su kashe shi. In kun lura su mutane ne da suka zo daga wani wuri, duka 'yan Najeriya ne kuma 'yan zafara ne mahiyan su wanda aka tsaida suna kai su 13 me ba su kade bane, akwai wayanda ba a samu aka kama su ba.
To sai dai matsalolin sakin jiki da aminci tsakanin jami'an tsaron da al'ummar garin kasancewar babban barazana ga zaman lafiyar yankin ya samu gajin garin Agadez Abdulrahman Abubakar Turawa yin kira ga al'umma na su bada tasu gudunmawa.
Wanga mutane ta'addancin da suke lokaci da yawa da suka hana ma al'umma Agadez kwana. Al'umma Agadez ta yi kokari ta kama ma jami'an tsaro saboda wannan aikin sai da kama mugu ba kama ba gare shi. Ya kamata al'umma ta bada gudunmawa ta kama kan cewa duk abin da ta gani wanda bai dace ba, ta ga mutumin da bai kamata ba, ta kawo labari, ta bada haɗin kai ga jami'an tsaro saboda su ne suke iya su yi wannan aikin na su kama su.
Tuni dai jama'a Agadez suka fara bayyana murnar su bisa wannan nasarar da aka samu ta kama 'yan bindigar wanda a cewar su zai kwantar da hankalin al'umma.
To mun yi murna sosai da aka ce yau gashi asirin su ya tono, ai har da su a cikin wanda aka tsaida. Gaskiya mu dai sai dai mu jinjina ma jami'an tsaro su irin wannan kokari da suka yi sirtu a dan kwana kadan.
Za mu musu godiya, mama Allah godiya da ya ba su sa'a aka sa hannu bisa su. Allah ya ƙara tona asirin sauran su duka inda suke. Jami'an tsaro kuma muna jinjina musu.
Insha Allah za mu sensibilize mutane. Mutane duk wanda ya ga mugu kai ya da ya bar shi.
Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid. Daga Nijar kuma bari mu sake kadawa Najeriya inda rundunar sojin kasar ta shiga daukar matakan kara dankon zumunci tsakaninta da jama'a ta wajen samar musu da wasu abubuwan more rayuwa saboda a rika musayar bayanan tsaro da juna. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Babban hamsan mayakan kasa a Najeriya Lieutenant General Faruku Yahaya ya ce rundunar soji tana mayar da hankali wajen samarwa jama'a abubuwan more rayuwa da suke bukata kamar yadda ta yi a jihohin Sokoto da Imo inda ta gudanar da ayyuka bangarorin bunkasa ilimi, kiwon lafiya, samar da ruwan sha da abubuwan inganta jin daɗin jama'a.
Akwai abubuwan da mutane ke bukata waɗanda ya zan in ka taimaka musu yana yiwa sai ka jawo hankalin su gane cewa ashe dai sojan nan da muke gani su ma ƴan'uwanmu ne kuma sun kula da mu, har gashi muna bukatar ruwa sun ba mu, muna bukatar titi sun gyara, suna gyara makaranta sun gyara. Kaga wannan zai ƙara danƙon soyayya da zumunci tsakanin soja da al'umma, sai ya kawo mutane kusa da soja har in yazzan sun ga wani abun ƙi ko abin tsoro suna da ƙarfin gwiwa cewa ai waɗannan abokan mu ne tun sun hafi sun ba mu ruwa sun ba mu sun gyara mu na makaranta, in akwai na ku kai musu mana.
To sai dai a lokacin da jami'an tsaron ke fafatukar samar da tsaro ta fuskoki daban-daban, su kuwa 'yan ta'adda sun himmatu wajen kai hare-hare ga jama'a. Inda ko a ranar Litinin ta wannan mako rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da wani hari da 'yan ta'adda suka kai a wata kasuwa a sabon birni da ke gabashin Sokoto, inda a kokarin fatattakar 'yan ta'adda jami'an tsaro Mofol 3 suka rasa rayukansu tare da wasu mutanen gari 3. Kakakin rundunar a Sokoto DSP Sanusi Abubakar ya tabbatar wa jaridar Bangal haka sai dai lokacin da nazarci hedkwatar 'yan sanda na tarar an ce ya fita zuwa wani aiki na kuma kira wayarsa amma bai ɗauka ba. Na kira ɗaya daga cikin jami'an tsaro na Banga da ke taimakawa jami'an tsaro, Salihu Zalla Bango, wanda ya ce har yanzu suna zaman ɗaɗɗar a yankin nasu na sabon birni.
ya mutanen barayen nan sun hito domin ba mu tantance ba sai ga su haike da daidai inda muke tsaye wani abokin zamu na cewa me ke faruwa wannan kawai sai muka ji sun bude wuta daga cikin mutanen ma yan sakai sai suka taho da gudu suna shigowa kasuwa to nan ne ya ta samu salonta wani yaro na garin mu dan yata ne ma da wani dan lajinge da kuma wasu manfon guda biyu wanda muka shaida ganin su sannan kuma aka kona motocin manfon guda biyu
ko bayan wannan hari na kasuwar yan bulutu an saki kai wasu hare-hare a garuruwan garin Malam da Dankwari a cewar dan majalisar jiha na yankin Aminu Almustafa Boza
akwai nan gabacin sabon bina akwai na gari nan tasira nan ne suka zo suka tare da mota suka sun kona makwa mota yan kasuwa sun kona mota sun je da mutane kuma sun da mata da maza sun je da su yanzu ba shekaran da aka ga wannan hari ba
eh haka duk waɗannan hare-haren na faruwa ne lokacin da mayakan ƙasa na Najeriya ke taro na bita nasarorin da suka samu a wannan shekara da kuma shirin sake daura damara tankara kalubalen samar da tsaron kasa a shekara mai kamawa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro barkinmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A makon jiya mun ji korafi da biyo bayan zaben sabbin shugabannin kungiyar makiyaya ta Mai Allah. A sabon shirin za mu ji alwashin da ɗan takara Sa'idu Mai Kano ya yi na daidaita lamuran makiyaya. Bayan nan sai shirye-shiryen sabon shugaban Baba Usman Engel Zarma.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Da farko ga ɗan takara Sa'idu Mai Kano da abin da yake fatarin an yi za a samu maslaha a tsakanin makiyayan.
Manufana shi ne a bi gaskiya. Duk wanda aka zalunce shi a tabbatar an bi mashi kade shi duk hakkinmu a gwamnatin tarayya a fitar mana da shi mu kuma mu mika shi ga hannun talakawan mu daya kenan na biyu a samu shugaba da na zama shugaba za a samu shugaban shi mai inganci saboda da adalci na ne zai sa kowane shege wanda yake daji ma zai koma gida
wato ewa kowane da kan gararre haka ko
a to in kaga ka kangare kila an zalunce ka ne
eh wato ina karna gidan sassauta kalmar kamar mai zafi da kai yanzu
duk wani wanda ya kangare kila an zalunce shi ne sai ya fada abubuwan da aka mashi ya shiga daji idan ya fada wannan ya shiga daji in ba hujja sai a manna shi da hukuma idan kuma yana da hujja sai a nema gwamnati a ce to kila an kashe masa sanu kaza 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 da wani yaki ne akai ko kuma wani alloba ba a biya shi ba da sauransu sai a ce to a bi kadi na hankali a biya wanda kuma in an karesa sanu 10 ga 3 ka koma kiwo idan aka ma mutum haka bai sani ba ka ga an mashi adalci kuma yaranmu za a saya yadda za a yi su yi makarantar arabi su yi na boko domin rashin ilimi shi yasa ana haka kuma wanda ake zaluntansu a hada da hukuma a ci masa mutunci in ni ne shugaba ba wanda isa ma ba fulata ne haka
wa abun ban da ma za a fi dubawa shine akwai abun da ka kawo cewa waɗannan yaran Fulani da suka kangare din nan suka koma yin wasu abubuwa akwai maganar rashin ilimi watakila wasu kuma an kware su ne
ba ilimin addini ne duk wanda ya san addininsa da kyau ba zai wannan ba kuma duk wanda ya karatun boko yayi na addini in an gaya mashi ya je wannan aikata wannan abubuwa ba zai ba kuma masu adalci adalci su zauna duk inda suka ga dama inda dokan kasa ba su amma su ma kansu taba kai wani kar kuma a taba su
a rai su dama ai ana duba wayannan makiyaya da ana ganin su ne da sanda ne da kawai ma suna zuwa su zauna a gonakin mutane ba irin kamar lokacin rani haka a samu taki amma yanzu su daga cikin sai suka koma su satar mutane ya nuna kai niyyar ka jawo su kenan su dawo mutanen kirki a zauna lafiya irin da
ai gwamnonin nan su ya kamata su gina masu makarantun nomadic yaransu su yi karatu matansu su yi karatu idan wani abu ya same su na ittila'i a je wurin su a kyautata masu a nuna masu wannan daga Allah ne in Allah ya ga ba wanda zai kangare don za su yi kishin kasan amma idan aka kore su aka hada kai da gwamnati a kore su a ce su Fulani ne a hana su zama a nan bayan sardauna Allah ji kai ya yanke ma Fulani Najeriya gireji riza guda 417 a kasan nan. Ai yi gajet nasu, in an she bara iya fidda filayen Fulani ba, me yasa gwamnan Kaduna ya fidda filin sojoji na Bariki nasa da ke Kafancan, ya fitar da filin da da aka ci masu, me yasa bara iya fidda gireji riza duk na Najeriya wanda Sardauna ya ma Fulani ba? Kuma Sardauna ya siya labi, akwai labi 167 a kasan nan, manyan federal road na Fulani, wanda kowane labi fadin shi ya kai 100 by 100, wanda koda yaro mai shekara 10 zai iya tura garke bai barma ba.
Mun gode Sa'idu mai Kano. Ga sabon shugaban kungiyar Magban a takeice, Baba Usman Engel Zarma.
Dole wannan Malam Nasiru, wannan dole ya zama na cikin tsarinmu na ceto Bakulata ne. In ka duba shin Bakulata ne da ya zama mai satan mutane ko da ta'adda, me ya sa shi ciki? Dole kai ta sa shi. Ya kwana a tajire, ya waye gari matsiyaci, dan yana ganin dukiyarsa an tafi da ita. Ba ilmantar da shi ba, an talautar da shi. Ba ilimi, dukkan zuciyar da take zaune ba ta da ilimi, talauciya mata kanta. Zuciya ce wanda take dukkan abin da ta miƙa mata na rayuwa za ta ansa, kamar yadda wai Bature yake ce wai in ka miƙa wa mutumin da ruwa zai cinye shi takobi zai kama don ka fito da shi. Manyan 'yan ta'adda na duniya sai suke amfani da talaucin bahila ce da rashin iliminsa, kuma suka zo suka koyar da shi matashi Bakulata ne da shan kwaya don su yi amfani da shi yadda suke so su cutar da shi. Shi yasa kake ganin yawanci in aka kama su matasan Fulani a cikin aikata irin wa'annan abubuwan, in aka ce nawa kuka karɓa abin mutumin da kuka kama za ka ji ana maganar miliyan 5 ko kuma aka ce nawa aka ba ku sai ka ji suna ce 20,000 ko 10,000 ko 30,000 ko 50,000. Wannan zai nuna maka cewa ana amfani da talaucinsu ne da rashin iliminsu. Wa'annan suna cikin abubuwan da dole za mu ɗauki mataki da za mu kawo ƙarshensu. Ɗaukan wannan mataki kuma faɗakarwa ga da'awa na Musulunci, na wayar da kai, da kuma zama da iyayen wa'annan matasa, wato arɗawanmu da suke ƙasa, da dukkan 'yan boko da na sarautu, mu zauna mu tattauna mu ga yaya ne za a yi don mu cire bahilace, matashin bahilace cikin wannan hali na kakani kan yi da ya samu kansa a ciki ba da son ransa ba. Dole ne wa'annan abubuwan, kuma babban abun mutum ne attajiri, an zo an karɓi dukiyarsa ƙarfi da yaji, an tafi da ita, kuma babu wani taimako, babu wani gudumawa, babu wani ceto daga gurin 'yan uwansa Fulanin, da kuma daga gurin gwamnati, da kuma daga gurin masu hannu da shuni a cikin al'ummar Fulani. Kaga da da muka sani muna yara, idan asara irin wani ya samu ya haɗu bahila ce, ai shugabannin Fulani da suke wannan kakarin ake haɗuwa a zauna a haɗa mara shi ma ya ci gaba da rayuwarsa. Amma yanzu wa'annan agugwan duka sun zama babu, kowa ya zo ta kai ake yi. Kuma ita gwamnati ai takan ba da tallafi idan al'umman ta sun yi asara. Manoma da yawa sun yi asara, an yi musu tallafi. Ina ne inda Bahula ce ya asara, aka yi mar tallafi don a rage mar zafin wannan asaran da ya same shi. Saboda haka in ka duba abin, akwai loss of sense of belonging, me ne zan ce da Hausa, ba akwai damuwa na rashin jawo su a jika, suna ganin kaman an ware su, an kyamace su, an bar su, babu tallafi, an kora su. Don haka kaga suna ganin kaman wato su al'umma ma ba ta son su ne, ta ware su, tana walakanta su, bayan kuma an raba su da dukiyar su karfi da yaji. To wa'annan abubuwan dole za mu zauna da gwamnati, ai shi sai ka san cuta kafin ka san maganin sa. Dole za mu zauna mu fahimci me ya jawo ire-iren irin wa'annan abubuwan, mu samu shawarwari.
Fulanin nan dai na lura makiyayan nan da kake jagoranta an ɗauke su duka yawancin su 'yan arewacin Najeriya ne, koda ko suna zaune a kudu. Kuma gwamnonin kudancin Najeriya gabaɗaya sun yi taro a Asaba, jihar Delta, inda suka yanke hukunci cewa sun hana yin kiwo a yankunan su gabaɗaya. Yanzu ya nuna kiwo dai sai arewacin Najeriya kawai.
Man Nasiru, in ka duba doka hana kiwo dai ta faro asali daga Benue ne, kuma in ka duba shi gwamnan Benue ya yi wannan doka ba don hana kiwo ba ne kawai, don kyamata, ya kyamaci bahilace ne, ya yi ƙoƙarin da zai danya kore shi a jihar sa. Shi kansa yana da shan kuma har yanzu kiwo din suke anan. Don haka doka ce ta Benue ta koran bahila ce, ba doka ce ta hana kiwo ba. Amma kuma abin da nake so in tambaye ka ko ka duba shin tun daga lokacin da aka yi dokan zuwa yau, ita Benue ta samu zaman lafiya ne? Ai bata zauna lafiya ba. Saboda haka kaga doka bai aiki ba. Dukkan inda doka da za ka kawo zai tabbatar da gaskiya da adalci da fa'inta ba, wannan dokan bai zama doka ba. Ba zai amfani su 'yan ƙasan da aka yi dokar a ƙasar su ba, an bar su a cikin tashin hankali. Haka kuma zai amfani bako wanda ya tafi a matsayinsa na ɗan Najeriya, wanda tsarin mulkin Najeriya ya ba shi dama ya tafi ko ina cikin faɗin tarayyar Najeriya, ya zauna ko ina, ya tafiyar da abubuwan shi da sana'ar shi. Ba zai tsunguma wani ba ko ba za a tsunguma mishi ba. Doka kuma duk inda za ka yi ta, idan baka yi ta don ta tabbatar da gaskiya, maimakon ta magance al'amarin da aka yi ta don shi, ƙara lalata shi za ta yi, durkita shi za ta yi, yanda kuma ba zai amfani wanda ka yi wa doka ɗan ƙasa na gurin ba, kuma ba zai amfani baƙo wanda tsarin mulkin tarayyar Najeriya ba shi dama ya zo ba.
Masu sauraro, a nan za mu naɗe tabarmar shirin. Makon gobe in Allah ya kai mu, za mu fara bitar shirye-shiryenmu na shekarar 2022 a madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salaka sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne.
Ga gaida Nasiru, yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel.
Saƙonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida tare da Comrade Hamza Sule Tankarkar. Suka ce hakika ya kamata matasa su sani siyasa ba yaƙi bace, kuma akwai zamantakewa bayan zaɓe. Domin haka siyasa mai tsafta don kada mu ɓata gobenmu domin gyaran goben wani. Don haka mu yi siyasa ba da gaba ba. Saƙonmu na gaba ya fito daga Baffa Haruna Bajuga, ya ce ku gaya wa gwamnan jihar Gombe cewa alƙawari fa kaya ne, don ba mu manta ba ya yi mana alƙawarin cewa zai ƙara ma'aikata albashi idan an zaɓe shi. Amma har yanzu shiru ma'aikatan ƙananan hukumomi ba su ga alƙawarin ba, kuma har wani zaɓen ya gabato. Saƙon na Zifi Ibrahim Rugamalan Shagari da Balaruwan Kanwa da Faruku Mahe Karoga Sokoto suka ce gaskiya babban bankin Najeriya CBN yana neman mantawa da yanayin da al'ummar Najeriya za su shiga ciki ta sanadiyar wannan ƙayyade kuɗaɗen da mutane za su iya kashewa domin yin adalci tsakanin mutanen karkara da mutanen birni. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura, ya ce al'ummar Najeriya don Allah mu yi siyasa ta hankali da tunani, kar mu yadda siyasa ta sanya mu ɓata da juna. Fata na Allah ya zaɓa mana shugabanni masu son cigaban al'umma da ƙasar mu Najeriya. Amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
To, Ibrahim ga labaran a taƙaice. Dubban 'yan sanda a Jamus sun kai samami a galibin sassan ƙasar kan wasu da ake zargin masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya, waɗanda ake zargin sun yi yunkurin kifar da gwamnatin ƙasar. Jami'an sun ce suna tsare da mutum 25. Masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayyar Jamus sun ce wasu jami'ai 3,000 ne suka gudanar da bincike a wurare 130 a cikin jihohi 11 daga cikin 16 na Jamus kan masu bin kungiyar da ake kira Richie Citizens. Jami'ai sun faɗa yau Laraba cewa sojojin Rasha sun kai hari a yankuna da dama na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuƙa masu tarwatsa kansu da kuma manyan bindigogi, inda suka kashe mutane 2 tare da raunata wasu da dama, yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada a gabashin kasar kwana guda bayan da Moscow ta zargi Kiev da kai hari filin jirgin sama a cikin kasar Rasha. A Kherson, sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a yankin sau 51 a jiya Talata, inda suka kashe mutane 2, inji Yaroslav Yunashevich, shugaban hukumar sojin yankin, ya faɗa a yau 7 ga watan Disamba.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leather Creation da kuma engineer mu Alfonso. Ni Ibrahim Salamu Cigarba ke muku fata da hiyar. Wassalamu.